This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 14 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Baballe, hukumar binciken manyan laifuka a Amurka ta FBI ta gano mutumin da ya yi yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump, amma dai ba a san musabbabin yunkurin nashi na jiya Asabar ba. Ana sauran jam'iyyar Republican za ta ayyana Donald Trump a matsayin ɗan takaranta a hukumance a wannan mako. Rana ‘yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai tasiri ta lashe takobi yau Lahadi kan mayar da martani kan abin da ta kira sabon rikicin rabawa fararen hula takardun gangamin siyasa da Koriya ta Kudu ke yi.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu mazauna kasashen Turai ke cewa dangane da yunkurin hallaka tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump.
Shi abin da ya faru kan Trump abin mamaki ne sosai, kuma ko a Afrika wannan abin mamaki ne.
A gaskiya ina Allah wadai da harin da aka kai wa tsohon shugaban Amurka, saboda doka ta ba shi cikakkiyar damar fitowa yakin neman zaɓe. Bai kamata a ce ana harin lafiyarsa ba ko ransa ba.
Sannan za ku ji yadda masana ke kallon yadda wannan yunkuri na kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai shafi harkokin siyasa a duniya.
Aka babu ƙasa a duniya da take wacayar fitinar wato tabbatar da demokradiyya kama Amurka, sai haka ya zama cewa zai shafi demokradiyya. To amma kuma demokradiyya in an fahimce ta, kowace ƙasa ba tana da irin nata launin kuma da take nata demokradiyya.
To muna tafa da waɗannan rahotanni. Yau ba za mu samu damar kawo muku shirin dandalin 'yan jarida da kuma ra'ayoyin masu sauraro, saboda shirin kacokan zai mai da hankali ne kan yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko. Hukumar binciken manyan laifuka a Amurka ta FBI ta gano mutumin da ya yi yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump, amma dai ba a san musabbabin yunkurin nashi na jiya Asabar ba, lamarin da ake kallo a matsayin ɗaya daga cikin manyan tashin hankalin siyasa a Amurka. Hukumar binciken manyan laifukan ta ce wani ɗan shekaru 20 mai suna Thomas Matthew Crooks, mazaunin Battle Park a jihar Pennsylvania, shi ne wannan harbin da ya faru a wani taron gangami na siyasa a wata unguwar Pittsburgh. Cruz ɗan jam'iyyar Republican ne mai rajista a jam'iyyar, amma kuma ya bada taimako na dala 15 ga wata ƙungiyar masu sassaucin ra'ayi, a cewar wani bayanin jama'a kan masu ƙada ƙuri'a wanda kafafen yaɗa labarai suka gano. Harbin ya kashe akalla mutum guda, kana jikata wasu mutane biyu da mummunan rauni, wanda ya faru a wani babban fili a yankin karkara. A wani sakon kafar sada zumunta, Trump ya ce yana nan cikin koshin lafiya bayan da harshashi ya taba kunninsa da dama, tuni aka sallame shi daga asibiti da yammacin jiya Asabar. A hali da ake ce kuma ana sa ran jam'iyyar Republican za ta ayyana Donald Trump ɗan takara a hukumance a wannan mako, kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi a wani taron gangami na siyasa. Tuni ake sa ran karfafa matakan tsaro a garin Milwaukee wanda ke daukar bakoncin babban taron na Republican.
I think it's going to get worse than it is now. I mean, they're shutting down streets every hour.
Wasu da wato da murya Amurka ta tattauna da su a garin na Milwaukee ya ce, ina tunanin abubuwa za su ƙara yin tsanani, ina nufin kuma za a ƙara rufe hanyoyi a kowace sa'a guda. Ban san abin da zai iya faruwa ba, idan ya zo za su rufe hanyoyi da dama, kuma yana jin tsoron wannan lamari da zai faru. Ita ma Laura Burkhardt wakili ya ce daga jihar Tennessee cewa take,
I expect it to be safe, but you just never know. I mean, who would have thought all the rallies and all the places the president
ina sa ran komai zai kasance cikin kwanciyar hankali amma dai ba za ka iya tunanin abin da ke faruwa ba ina nufin waye tunanin dan wato dukkan taruka da wurare da shugaba Donald Trump ya je tun lokacin da ya fado daga matattakala a shekarar 2015 yana da ban tsoro kasan idan kai tunani to da hakan bai faru ba kafin ayi harbin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yar uwan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai tasiri ta lashe takobi yau Lahadi kan mayar da martani akan abin da ta kira sabon rikicin rabawa a fararen hula takardun gangamin siyasa wanda Koriya ta Kudu ke yi a nan Koriya ta Arewan lamarin da ke nuna cewa nan ba dadewa ba Koriya ta Arewa za ta fara sake balambalan masu dauke da shara zuwa kan iyaka tun karshen watan Mayu ne Koriya ta Arewa ta sake balambalan dauke da jikakkun takardu da tsumokarai da tukan sigari da kuma wato kashin dabbobi zuwa Koriya ta Kudu a wani jerin hari da take kaiwa a tarukan dare a Koriya ta Kudu tana mai cewa ramuwar gayya ce kan ayyukan Koriya ta Kudu da take watsa wato takardun gangamin siyasa da balambalan babu wani abu mai guba da aka gano a ciki to sai dai Koriya ta Arewa ta mayar da martani da dakatar da yarjejeniyar rage tankiya da Koriya ta Arewa wanda aka kulla a shekarar 2018 kada ta fara atisayin soja a wurare kan iyakan a wata sanarwa da ma'aikatan yada labaran kasar ta buga Kim Yong Jong ta ce za a sake gadin wato an sake ganin takardun nan masu dauda da tarkace da Koriya ta Kudu take aikiwa wato zuwa wasu wuraren Koriya ta Arewa da safiyar yau Lahadi ta ce duk da kashedi da Arewan ke ta bayarwa Kudu bata daina turo da shara da kuma tarkace ba
dan ba da jimawa ba baba Yakubu zai sake da mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu shugabannin kasashen Turai na ci gaba da nuna alhinin su dangane da abin da ya faru a Amurka inda aka yi yunkurin halaka tsohon shugaban kasar kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat Donald Trump yayin da yake jawabi ga gungun magoya bayan sa jihar Pennsylvania ga rahoton da wakilin Ramatu Garba Baba ta aika mana
shi abin da ya faru akan Trump abin mamaki ne sosai kuma ko a Afrika wannan abin mamaki
a gaskiya ina Allah wadai da harin da aka kai wa tsohon shugaban Amurka saboda doka ta bashi cikakkiyar damar fitowa yakin neman zabe bai kamata a ce ana harin lafiyarsa ba ko ransa ba
lalle abu ne wanda ya girgiza duniya kwarai da gaske lura da siyasar kasar Amurka bangarora na duniya daban-daban daga cikin masu goyon bayan wannan zuwa masu kin mara wannan baya kowace kasa tana mai da hankali kan Amurka ta ga yanda abun zai kaya
ra'ayoyi mabambanta na wasu ƴan Afrika mazauna Turai kenan kan yunkurin halaka tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump da bai nasara ba rahotanni dai sun tabbatar da cewa Mr Trump yana cikin koshin lafiya bayan samun kulawa a asibiti to shugabannin kasashen duniya dai sun ci gaba da mayar da martani inda shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yitar da Allah wadai da wannan al'amari ya kuma yi wa Donald Trump fatan samun lafiya yana mai cewa matakin halaka shi tamkar ta'addanci ne ga demokradiya rasha a nata bangaren ta bakin mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ta dai zargi gwamnatin shugaba Joe Biden da haifar da yanayin da ya kai ga wannan yunkurin na halaka Trump duk da cewa ta ce ba wai ita ke da alhakin kai harin ba tashin hankali ta kowace hanya ba shi da gurbi a tsarin demokradiya a cewar sabon prime minister Britania Keir Starmer a sakonsa na jaje ga Trump da sauran waɗanda abin ya shafa to batun dai siyasar Amurka da salon da ta dauka bayan nan sun kasance abubuwan da ake ci gaba da tafka muhawara akan su ga Mubarak Mahmud dake bibiyan al'amuran siyasar duniya matashin ya ce yana ganin abubuwan da ke faruwa a siyasar Amurka na ƙara fitowa da gazawa da kuma rauni a karfa-karfar da take na abu tsaranta a duniya
mu Afrika ana ta cewa wai ana koyon America ne ni ta ce cibiyar demokradiya da sauransu to amma mun ga abubuwa da yawa da suka faru mun ga yanda aka yi ta kokawa da Trump a cewa an kai shi kotu akwai wani criminal abubuwa da suka da yake yi ana so a kai shi prison a rufe shi wanda wannan yana nan common a kasashen mu na Africa da an zo takara sai a ji a kulle mutum yanzu kuma an zo ana yin wannan an kai mashi hari wanda yawanci a irin kasashen Africa ake ganin irin wannan ko a irin su Mexico da dai kasashe wanda suke na third world saboda haka babban matsala ne wannan domin zai nuna wa 'yan Afirka cewa ko in ce 'yan Afirka da dama yanzu za su gane cewa ita wannan demokradiyyar da ake faɗa duk ƙarya ce kuma ba za ta iya kai mutane gagaci ba.
To wannan dai al'amari na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke cikin wani yanayi na rudanin siyasa kama daga tuhume-tuhumai na aikata laifuka kan Trump ya zuwa barazanar da shugaba mai ci Joe Biden na jam'iyyar Democrat ke fuskanta a kiraye-kiraye na ya haƙura da takarar zaben da za a gudanar a watan Nuwamba a kuma maye gurbansa takarar saboda wasu alamomi na gazawa da ake ganin ya nuna. Ibrahim Musa ya ce yana ganin lokaci yayi da ya kamata Amurka ta sake nazari kan wasu tsare-tsare da za su taimaka a inganta siyasar ta.
Sunana Ibrahim Musa mai sharhi bisa kan harka da sashi siyasa. Karatun da za a ma wannan al'amari da ya wakana shi ne abu ne wanda an samu sakaci sosai don aya tambayar da kowa ke azawa shi ne ya aka yi duk irin sanin da aka ma Amurka da na'urori da kuma ƙwararrun jami'an tsaro waɗanda ke iya daƙile duk wata barazana sai ga shi wani daga saman wani bene wani gida ya nemi shi hallaka ɗan takarar jam'iyyar adawa na Republican cewa da Donald Trump wannan abu lalle sakaci ne aka yi sosai.
A dai wannan asabar ɗin da ta gabata ne ɗan takarar na jam'iyyar Republican Donald Trump ya tsallaka rijiya da baya bayan wani yunkurin hallaka shi a yayin gangamin yakin neman zabansa a jihar Pennsylvania. Ramata Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Baba ya dawo mana da ƙarshen labarin duniyar.
Mahaukaciyar guguwa tana barna ga kowa amma manoma sun fi fuskantar barna mafi girma na mahaukaciyar guguwa. Mahaukaciyar guguwa Beryl bata bambanta da saura ba A makon da ya gabata guguwar ta lalata amfanin gona ta haɗe zomaye da kaji ta hallaka awaki kana ta jefa da awaki cikin mummunan haɗarin kamuwa da cuta da kuma lalata garken shanu. Sai kuma ɗauke wuta na tsawon lokaci wanda ya haddasa cikas ga masu kula da dabbobi da ke buƙatar ruwa da abincin dabbobi cikin gaggawa da wasu kayayyaki. Yayin da mahaukaciyar guguwar ta kada bishiyoyi ta haddasa ɗauke wuta da ƙarancin samun iskar gas kana aka rufe harkokin kasuwanci na ɗan lokaci. Manoma na Houston dai sun yi ƙoƙarin neman mafita da dogaro da juna da makwabta da kuma tallafi na al'umma domin shawo kan wannan matsala da suka fuskanta sakamakon mahaukaciyar guguwar ta Beryl.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, sa'o'i kalilan bayan da aka kaiwa ɗan takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Republican kuma tsohon shugaban ƙasar Donald Trump hari a jihar Pennsylvania yayin da ya fara jawabi ga ɗimbin magoya baya, masana kimiyyar siyasa da ke sharhi kan harkokin demokuraɗiyya a duniya sun fara bayyana ra'ayoyi dangane da batun. Alal misali, a Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi alawari da yunkurin kashe Trump yayin da masu fashin baki da sauran jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani daga Kano.
Harbi da aman bindiga kake ji babu kakautawa jin kaɗan bayan da ɗan takarar na jam'iyyar Republican Donald Trump ya fara jawabinsa ga dandazon magoya bayansa a Pennsylvania, guda cikin manyan jihohin Amurka da 'yan takarar shugaban ƙasar ke fafatawa. Yanzu haka dai masana kimiyyar siyasa da diplomasiya sun fara muhawara da kuma hasashen dalilan da suka sabbaba wannan al'amari. Dr. Abati Bako malami ne a Jami'ar Skyline University a Kano.
To cikin dai dole da daya ko akwai wanda suke harin sa suke ganin kamar tsarin da ke hukunci aiwatar ya ci zabe ya shekara ta 2025 na restructure mana saki wato zibi ne da demokradiya take tafiya da yadda ita kasar ita kanta kasar Amurka take tafiya da neman tattalin arziki zamantakewa da abin da ya shafi ita siyasar kasar to la'alla wadansu suna gudun kada ya zo ya kawo musu sabbin abubuwa wanda za su lalata kasar musamman shi baya son baki wannan matsala ce babba wacce take za ta iya sabbaba wa kasar matsala babba kuma ta sabbaba wa ita kanta republican din saboda bakin Amurka suna da yawan da ba za su iya kwatantuwa ba.
Sai dai a cewar Farfesa Kamilu Sani Fage da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa da diplomasiya a Jami'ar Bayero Kano, wannan hari akan Donald Trump na da kamanceceniya da na zamanin shugabannin Amurka irin su John F. Kennedy da Donald Reagan.
Irin su Martin Luther King su wane ne duk a irin wannan ne da sa ake kakkashe su. Idan ka dubi abin da ya faru a jiya, a ta yiwu a cewa akwai wanda suke ganin cewa har yanzu ita Amerika akwai irin danniya da bambanci wanda a dokar Amerika misali kaga shi Trump yana da laifuka wajen 34 wanda daga karshe dai kotun koli ta wanki ta yafe mushi ba wanke shi ta ba ta yafe mushi wanda kowanne dai a cikin su ya laifi ne wanda zai sa a ce bai cancanci ya yi zaɓe ba. To amma sai gashi yanzu a inda ake tafiya shi bai cancanci ya zaɓe ba, amma tunda dokokinsu ba su yi magana akan irin badakala irin haka ba, shi sa kuma yanzu shi zai tsaya a zaɓe shi. To kaga wannan zai iya sa mutane na ƙasa-ƙasa kamar irin baƙaƙe Hispanic da dai marasa galihu wanda suke ganin idan abu ya same su su ba za a daga musu kafa ba, amma gashi shi ya daga musu kafa to wannan ta iya yiwuwa ya fusata wasu har wasu su ga cewa ba kamata yi su kashe shi, domin ka san Amerika zaka ga da an samu ɓacin rai wani ko ɗalibi ne ma ya zo a aji ya samu dan wani ɓacin rai sai ka ga ɗauko bindiga ya harbe mutane saboda dokar karɓar rika bindiga tana da sauki a Amerika.
To amma duk da haka harin na jiya a Asabar ka iya zama barazana ga demokradiyyar Amurka wadda aka kwashe fiye da shekaru 270 ana aiwatar da ita, kuma ka iya girgiza tsarin demokradiyya a ƙasashe masu tasowa a cewar Dr. Abati Bako.
Wannan yana nuna cewar idan aka fahimci cewar ainihin yan demokradiyya a duniya irin ta Amurka suna samun abin da ya shafi sarewa da addanci a kan yan siyasa da shugabanni, to halakika wannan zai zama kamar wani samfur ne kasashen Afirka din za a ɗauka, wanda ya ji kuma in aka ɗauko wannan halakika ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Kuma masana ilimi irin su Profesa Alfeni Azmalo ba take cewa a littafinta ba abin da ya demokuraɗiyya da kuma yin ta'addanci nan ya yi gabas nan ya yi yamma, saboda haka idan aka ce wannan abun sun fara faruwa a ita kuwar demokuraɗiyya to ala hakika wannan zai zama yana dangantaka da la'alla za a ci gaba da yin ta'addanci na demokuraɗiyya a ƙasashen da suke Najeriya, Afirka da kuma ma ƙasashen da suke kudi da duniya gaba ɗaya, global south kenan.
Tuni dai shugabannin ƙasashen duniya irin su India da Burtaniya da Brazil da Ukraine da Switzerland da makamantansu suka bi sahun shugaban Amurka Joe Biden wajen yin cirda Allah wadai da wannan hari akan Donald Trump. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda masu bin diddigin al'amuran yau da kullum suka fara mai da martani dangane da abin da ya faru da tsohon shugaban Amurka kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben da ke tafe Donald Trump, wanda harbin bindiga ya same shi a kunne lokacin da yake jawabi a yayin wani gangamin magoya bayansa. Wannan lamari dai wasu suna kwatanta shi a matsayin wata alamar rabuwar kan da ke tsakanin Amurkawa a fannin siyasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Wannan al'amari da ke wakana a yayin da Donald Trump ya dage da yunkurin samun yarda daga Amurkawa don ganin yayi nasara a zaben Nuwamban da ke tafe abu ne da masanin tsarin zamantakewar al'umma Dr. Sani Hayyajan Juna ke dangantawa da kuma bayan da demokradiyya ke fuskanta a cikin jam'iyyun siyasar Amurka wanda kuma a ɗaya gefe za a iya alakanta shi da rarrabuwar kan da jama'ar kasar ke fama da ita a fannin siyasa.
Babu mamaki ga abin da ya faru saboda ai tun lokacin da shi Donald Trump yana shugaban kasa amma ya tsammanin da waya mashi kare wa'adin wannan nashi na ikon da ya samu a rayuwar gaban ba ta faru ba saboda matsala kwarai babba ce ta rabo kanukan juna kuma cikin Republican din ma akwai waɗanda suna tsatsauran ra'ayi kwarai tsakankanin juna da su waɗanda ba dan su da son su ne ba har yau dai za a ce an dauke shi akan shi ne kamar dan takara na jam'iyyar tasu wanda ake kamar tsammanin cewa shi ne ya yi wannan halbi da ya yi mishi rauni ana dibin cewa ai dan matashi ne wanda yake cikin jam'iyyar tasu kenan ko dai daga wancan wajen ko daga nan cikin jami'iyyar tashi muna mushi fatan Allah shi bashi sauki
wannan yunkuri da ke tunatar da kisan da aka yi wa shugaba Kennedy a 1968 na iya haddasa zaman dardar a wannan lokaci da yakin neman zabe yakan kama dan farar hula na gamayyar Reso Esperance Bashar Muhammad dan jarida ne kuma masanin doka
Donald Trump yanzu ya shiga cikin wani hali wanda ba zai iya bashi dama ya rinka bayyana cikin al'umma ba yadda yake so saboda akwai barazana sosai tun kashin da aka ma shugaba Kennedy ba a ga irin wannan ba inda a nemi a hallaka dan siyasa babba ko in ce ma tsohon shugaban kasa baki daya kenan yanzu nan gaba shi shugaba Donald Trump dole ya guji taron gangami saboda ba yadda dimin ko rayuwar shi tana iya ta zamanto karara ce kamar yadda yake bukata
Demokradiyya da ainihi ake yi wa kirari da mulkin al'umma domin al'umma ta kama hanyar rikidewa zuwa mulkin attajirai da makusantansu sakamakon rawar da kudade ke takawa a sha'anin siyasa matsalar da hatta kasashen da suka ci gaba ma ba su tsira ba ya zama wajibi a yi gyara a kai don samar da daidaito a tsakanin jama'a inji Bashar Muhammad
wai wannan tsarin na demokrasiya ta jari hujja ya aihikau da ido saboda ana ganin milki ne wanda yake ba masu hali su cika dan su ba babbaka kamar ina nihin shi kankan shi ikon sayan shi ake cikin wato siyasar jari hujja to kage shine dai ya kai kin irin wannan matsala
kawo yanzu gwamnatin Niger bata bayyana matsayi kan wannan al'amari na yunkurin kisan Trump ba yayin da sakonnin shugabannin duniya ke ci gaba da karaɗe kafafan sadarwa na zamani Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla ga da Sule a ci gaba da mai da martani kan yunkurin hallaka tsohon shugaban kasa Amurka kuma dan takarar shugaban kasar na jam'iyyar Republican Donald Trump lokacin da yake jawabi ga dandazon magoya bayan sa a garin Butler na jihar Pennsylvania a ranar Asabar shi ma Dr. Faruk BB Faruk mai shari kan harkokin siyasa da zamantakewar duniya kuma malami a jami'ar Abuja a hirarsa da abokin aikin Ibrahim Garba ya fara da yin bayani kan yadda ya kalli yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump
to gaskiya abun alhini ne ba abun jin dadi bane ga kowa a duniya a ce an kai yanayin da za a iya amfani da bindiga dan a tsayar da wanda da yake da bukatar takara a Amurka ko da manyan masu dama ne ko kuma wasu wanda suka samu gurbatacciyar hankali ne to amma dai a cikin tsarin demokradiyyar abin ya faru kuma saboda ita ake wato neman a tabbatar da wannan abu mara kyau to amma jama'a kamata yi su gane ita demokradiyya wato abinda dan adam ya gina ne shi kuma gaskiya duk abinda dan adam ya gina baya ba mabuwayi bane yana da lokacin da yake tashin shi yana da lokacin da yake buwayar sa kuma yana da lokacin da yake rugujewar shi ya zo ya zama babu kamar yanda dan adam yake kamar yanda duk abinda dan adam yake yi to ya kamata Amurka ta gane cewa demokradiyyarta ta fara kaiwa daga buwaya tana nema ta fara dawowa kasa sai ta fara daukan matakai akan yanda tsufan demokradiyyar nan
zai ci gaba da yin sa.
To ganin yadda aka dau Amurka a fannin demokradiya a fadin duniya a matsayin kamar ita ce abun misali, kana ganin hakan zai shafi demokradiya a duniya?
Eh, zai shafa saboda a gaskiyar magana daukan da aka yi wa Amurka cewa ita ce kama, saboda duk rigingimin da take a duniya da yawa na wasu canje-canjen gwamnati da kin ba da tallafi da sa tattalin matakin tattalin arziki akan abubuwa da yawa tana yi saboda sunan demokradiya ne. Saka babu ƙasa a duniya da take wacayar fitinar wato tabbatar da demokradiya kama Amurka. Saka ya zama cewa zai shafi demokradiya. To amma kuma demokradiya in an fahimce ta, kowace ƙasa ba tana da irin nata launin kuma da take nata demokradiya. Kuma demokradiyyar Amurka tana da launi wanda shi ma yana cikin abubuwan da suke kawo mata matsala, launin na cewa za a yi demokradiyya amma kuma kowa yana da dama ya amfani da bindiga, wanda a wani lokaci mutum da bindiga yake tabbatar da ra'ayinsa. Wannan kuma ya zamana ne saboda tarihin Amurka ba za ta iya zama ba bindiga ba, saboda zuwa aka yi aka kwace kasar, kuma wanda suka kwace kasar da bindiga suka kwace kasar. Kuma a yanzu kashi 98 kashi biyu ne kawai na kasar Amurka da ba a hannun waɗannan mutanen da suka gaji a wurin iyayen zakakarun su yake ba, ba za su iya zama ba bindiga ba. In kuma akwai bindiga, bindiga za ta shafi demokradiya.
To kafin ma a zo ga wannan matsayin, tun da mun ake wa wannan yakin neman zaɓe na Amurka ganin mai cike da hadari, kana ganin me ke nunawa watakil zai faru game da zaben Amurka na wannan karan?
To zaɓe na da wahalar wato a ce ga yanda zai zama, amma abinda Amurka take zama wanda zaɓen zai iya shafar shi shine wato wata jajircewa da take fitowa ta wata irin siyasar kaumi da daukar ra'ayi mai tsauri akan abubuwa da suka shafi wato wannan new nationalism din da su Trump suka dauka, wanda ya haɗu da bambancin fata da bambancin ra'ayi mai tsauri wanda da Amurka tana kwatantawa. Idan ka kalli dan Republican da kalli dan Democrat, abin da yake bambanta a jikin su babu yawa. To amma yanzu an yi wato Republican da take da tsauri da yawa, righteous da yawa, ita ma Democratic Party su ma idan ba sun dauki yanayi shi kuma da wata kila hagu da yawa ba, zai zama na cewa za su rinka rasa dama.
To
Amurka ta kai wani yanayi da sai tun fara kallanta sosai gaskiya.
To ganin jam'iyyar Republican zuwa Litini tana dai dab da tabbatar da dan takarar shugabancin kasa da ake ganin watakila Trump ne za a tsaye da shi, kana ganin wannan yunkuri na kashe shi zai yi tasiri kan babban tarinta da kuma dan takarar da za ta tsayar kuku?
Zai tasiri sosai, dole wanda aka yi sai aka auna shi, Allah ya tsirar da shi, mutanen ma da da ba sa tausaya masa za su tausaya masa. Wannan har a zaben ma da za a yi masa zai taimaka mishi, a zaben ma ya zama dan takaran zai taimaka mishi a wannan zaben. Kuma yanzu ai abin da za ka tambaye kanka shine, yanzu da Allah bai kiyaye ba an samu ran Trump a yau, kana jin Amurka za ta zauna yanda take lafiya yau, yanda mutanen da suka dau tsauri akwai masu makamai masu binsa kama su mutu, masu irin siyasar kama wacce ake a wasu fannuka na duniya tana nan tana ciki, da Allah ya san irin barnar da fitina da za ta tashi.
To doctor, wani darasi kake ganin kasashen Afirka za su koya dangane da shi wannan al'amari?
Eh, to abin da ya kamata shine a rage zafin siyasa da zafin buri da kuma zafin tada wa mutane to hankali akan bukata siyasa kamar yanda ake yi, a rage irin zage-zagen da ya rinka fitowa, a dauki jama'a harkar jama'a a fusa ta a gaba, kuma ya zamana cewa idan ana siyasa duk dan kasa ya san kuma waye ya ci yana da wata maslaha ce da zai samu ta ci gaba, ba wai kawai zai rasa bane, ko sai dai fi samun abin da yake so a wani wuri, amma ba wai ya zamana cewa harkar demokradiya da siyasa da zabe wato samu duka ne ko rasawa duka bane.
Mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk kenan, a hirarsa da Ibrahim Kalim Si Garba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
Hukumar bincike manyan laifuka a Amurka ta FBI ta gano mutumin da ya yi yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump, amma dai ba a san musabbabin yunkurin nashi na jiya Asabar ba, lamarin da ake kallo a matsayin ɗaya daga cikin manyan tashin hankali na siyasa a Amurka. ana sa ran jam'iyyar Republican za ta ayyana Donald Trump a matsayin dan takaranta a hukumance a bako a wannan mako kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a yunkurin kashe shi a wurin wani taron gangamin siyasa. Yan uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta ce kasar za ta maida martani akan mataki da Koriya ta Kudu take dauka.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima da daddare za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Fiona Wamai da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke muku fatan alkhairi.